الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا bayan haka ina muku gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
muna karewa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya kawo wannan rana mai albarka ranar juma'a juma'a ta farko a cikin wannan wata mai albarka na Ramadan wanda yake uku ga wata wato uku ga watan Ramadan shekara ta 1447 bayan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da 20 ga watan 2 shekara ta 2026 miladiya dan ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma da muke gabatarwa a duk shekara wato a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na cikin kan na kandegar national a babban birnin yamai a unguwar yantala jamhuriyar Niger a wannan kuma shine darasin mu na biyu a wannan shekara muna nan a cikin suratul nisa'i wato wannan kuma shine darasin mu wato na biyar a cikin ta idan ba a manta ba a jiya mun tsaya a ƙarshen aya ta 7 kuma za mu ƙara tashi akan wannan aya saboda kan ƙarin bayanai da za mu yi a ƙarƙashin wannan aya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci cikin abin da za mu karanta ba mu ikon karantawa daidai da aiki da shi ya kare mu daga talalabiya ta shaitan ya tsare mu ya kare harsukanmu da fadawa cikin zamiya da fadan abin da ba mu da ilimi akan sa Allah ya tsare mu Allahumma Allah subhanahu wa ta'ala ce lir rijalu nasibun mimma tarakal walidan
a'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim lir rijali nasibun mimma tarakal walidan wal aqrabun walin nisaa وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا
الله سبحانه وتعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان ماذا جسنا دربو نمصمم cikin abin da iyaye suka mutu suka bar musu wal aqrabun da kuma abin da ƴan uwansu makusanta suka mutu suka bari na gado mazaje suna da nasu rabo walin nisa'i nasibun mimma tarakal walidan haka nan mataye su ma suna da kason su ba a bar su a baya ba kamar yadda maza suke da gado su ma suna cin gado ina ne aka samu bambanci shine kason ne ba iri daya ba a wani lokaci kun gane ko kason ma ana iya samu sai zanto iri daya a wani lokaci kama al-ikwatu lil-um idan muka zo ƴan uwa wanda kuka hada uwa guda da su gadan su in sun samu gado to gadan su babu lizzakar mislu hazdun sayin yadda namiji zai samu haka mace za ta samu to kaga musulunci bai mance da mata ba a gaba da gado ina ne ake samun suka dangane da wato gadan mata shine turawa sai su zo su ce wato dan me musulunci zai ce a bawa namiji kaso biyu mace ta dau guda daya ko ba haka ba kun san a cikin daga cikin kasashen musulmi wanda turawa suka yaka suka sa musu yahudanci a ciki akan rabon gado akwai kasar Tunis an yi wani lokaci ban sani ba ko har yanzu wato da ba a isa ba a raba gado lizzakari mitul hazir husayn saboda wani shaidanin shugaba da aka samu ya bi turawa kuma karshe turawa da suka yi suka gama amfani da shi suka wato yace da yakai da ya tashi kasarsa ta kishi turawa suka ki bashi mafaka kun san ina ya gudu sai saudiya sai ta karbe shi su waɗanda suka sa shi aikin kafirci ya gama musu aiki karshen sa da yazo suka ki karbar sa su ko dukan su suka ki ya karbar shi sai kasar musulmi ta saudiya ita ce ta yadda ya tafi can ya tsere to kaga wannan babban halaka kenan zaka gama musu yaki kai wato su saka kai yaki Allah da manzonsa yakin da baya da nasara ka yakin mu'minai yakin da ba zai ci nasara ba yakin addinin musulunci babu nasara a ciki kamar yadda kaji Allah subhanahu wataala yace wanda suke cin riba in ba za su daina ba su ci su shirya yaki da Allah da manzonsa to wai ka gani ya shirya yaki da Allah da manzonsa ya ci nasara mutum nawa ne ya kulla riba yana da dukiya bai san adadin ta ba amma sakamakon cin riba Allah ya tambada dukiyar ya lalace ya dawo yana bara kaga wannan yaki da Allah da manzonsa to kaga wannan zai sa maka cewa suka sa su suke cewa dan me dole ne a dawo a raba gado daidai maza su samu wato kamar yadda ka san da mata suka samu kun gane ko suka ce shine adalci in ji su amma ba su san menene adalci ba Allah subhanahu wataala da ya shar'anta haka akwai hikima a ciki macen nan da za a dauki kaso daya a bata misali mutum ne ya mutu ya bar mace ya bar ɗaya guda biyu ga babu wanda ya bari sai ɗansa namiji da ɗansa mace kun gane ko kuma dukiyar nan a misali miliyan uku ne sai aka ce a ɗauki miliyan guda a bawa wannan yarinya shi kuma wannan namijin a bashi miliyan biyu shikenan yanzu fa ita wannan da aka bata miliyan guda nata da babansu ya mutu wane ne zai ci gaba da rike ta wannan yaya nata shine zai ci gaba da kulawa da ita idan ta tashi yin aure wa zai aurar da ita wannan yaya nata da tare da cewa ba zai duba wannan dukiyar tata ba wata ita ta shiga ma harkokinta da dukiyar ko ta sai wasu kayayyaki na kyalakyalai ta aje duk in abu ya taso na larurar kashe kuɗi wannan dan uwan nata shi zai ci gaba da kulawa da dukiyar nan da miliyan biyun nan da ya samu da ita za su yi ta ce har ya aurar da ita ko ba haka bane ba yayi mata kayan daki yayi kaza in ta haihu ma ba ta kare ba sai yayi hidima zai ci gaba da hidima da ita ya cinye miliyan ɗayan nan tasu ta farko ya ci ta biyun duk ta kare har sai ya nemo wasu ya dada wannan shi yasa Allah subhanahu wataala daga cikin hikimomin kenan da muka gano Allah subhanahu wataala ya ce lizzakari misal habbi sai to amma sai tura su ce dan me za a ce namiji ya dauka so bi mace da wannan zalunci su sirman ce zalunta da suke wa mata wala ya zaluna har yanzu suna cikin zaluntan mata tunda suna mai kautar da su daga ambaton Allah suna kautar da su da kame hanyar Allah suna sanya su suna bujire ma Allah subhanahu wataala suna amfani da su su fito su sa su su bayyana tsaraicin su su yi talla da shi sannan karshe idan kuruciya ta kare sai a dauke su a zubar da su a sawo wasu sababbi a ce su sun gama aiki sun gama yawo kaga waɗannan duka yana nuna maka su ne maciya amana su ne azzalimai su suka dauki mata wato kayan sana'a sun dauke su wato abinda ake cewa kamar kayi amfani da mutum idan ka kare da shi sai ka wato abin irin da halayya ta su ta tura su yi amfani da su idan suka gama abin da suke yi da su sai kuma siyar da su ba tare da sun taimake su ba amma suna wato ziga su suna wato sa su su bar tafarkin Allah subhanahu wataala to kaga wannan aya tana nuna cewa ba wai dan ba komai ba dan komai ba Allah subhanahu wataala ya ce lizzakari mitul hazzi unsayin sai dan me wato sai dan a nuna maka cewa akwai hikima ta Ubangiji koda baka gano ta ba idan Allah ya yi hukunci abinda ake so da bawa abu na farko ya imani ya yarda da shi ya gano hikimar da Allah ya sa yayi hakan ko bai gano ba to kawai ya dai imani wannan shine abin da ake so a farko mun gane ko amma ba wai ya dinga tafiya yana neman me yasa Allah ya kaza ba da Allah subhanahu wataala ya tsara a shari'a idan ka tashi da safi da asubahi kai sallar raka'a ta asuba ba a ce ai yanzu ne kai bacci ka mike ka samu karfi yanzu kai raka'a hudu ba ya za a sai da kai aikin wahala rana ta da ke ka kaje ka dawo daga aiki a ce kai raka'a hudu eh yasa da safi da ka samu nishadi ba za a ce kai raka'a hudu ba bayan kai kwana ka tashi kai baccinka ka murmushe ai yanzu akwai karfi ko a ce kai raka'a hudu sai a ce kai biyu akwai hikima ta ubangiji in baka gane ba kai imani ka yadda to wannan shine to a karkashin wannan aya kun san jiya muka ce akwai asbabun nuzul zamu karanto to shi yasa Allah subhanahu wataala yace walin nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kasu wato cikin abinda wato iyaye da ƴan uwa makusanta suka bari su ma mata suna da kaso nasu wanda za a ba su Allah yace nasiban mafruda rabo ne wanda yake wajibi a zartar da shi a bawa mai haƙi haƙinsa to a ƙarƙashin wannan aya akwai asbabun nuzul har guda biyu bari mu karanto su a gurguje a hadisi na farko dangane da sababin nuzul na saukar wannan aya shine a hadisin wato Abdullahi bin Abbas Allah ya ƙara masa yadda
amin
Abdullahi bin Abbas yake cewa kana ahlul jahiliya la yarithuna albanat wala sigar az-zukur hatta yadriku ya kasance a lokacin jahiliya kun gane ko wato mata ba a ba su gado ba sa yin gado kun gane ko haka nan yara kanana maza ba a ba su gado hatta yadriku har sai sun balaga ai hatta yablughu wato ba za a ba wa mata gado ba za a ba yara kanana gado ba har sai sun balaga fa mata rajulun sai wani mutum daga cikin wato mutane ya mutu min al-ansar daga cikin mutanen Madina yuqalu lahu Aus bin Thabit ana kiransa Aus bin Thabit wa taraka ibnatai yabar wato ƴaƴa mata guda biyu wabnan saghiran da kuma wato yaro wanda yake guda shi ma karami kenan yanzu mutumin nan Aus bin Thabit wanda yake a Madina ya mutu ya bar ƴaƴa biyu mata da kuma me ɗa namiji guda me zai faru kun gane ko faja abna ammahu fa akadha almiras kullu sai dan wato babban su mun san babba ko dan wan mahaifin su ko dan kanin mahaifin su sai gashi yazo da yazo me ya faru da yazo sai ya amshe dukiya ga baki dahanta kuna ganewa mutun ya mutu ya bar ƴaƴa biyu mata ya bar ɗa guda namiji sai dan uwansa kun gane ko kaninsa ko wansa sai ya zo wajen matarsa sai ya ce a kawo dukiyar nan ga baki ɗayanta ya karɓe dukiya ga baki ɗaya ya cinye fa qalat imratu kun gane ko sai ita wannan mata tashi tace wannan bawan Allah tace wannan wanda ya zo ya yi kwacen dukiya sai tace da shi tazawwaja kun gane ko tazawwaja kenan fa qalat imra'atuhu lahumā sai ita wannan mata sai ta cewa da shi wannan dan uwa wato ƴaƴan ammi na wa'annan yara sai ta su bi suka zo kun gane ko sai suka karɓe dukiya ta wato wan mahaifinsu ko kan mahaifinsu kuma gashi ya bar ƴaƴa biyu mata ya bar kuma me da guda namiji yanzu da aka kwace dukiyar tunda al'adar su ce a jahiliya haka abin yake yanzu sai ta nemi maslaha uwar yaran sai ta ce wa waɗannan yara guda biyu kun ga tunda kun kwace dukiya wannan ta dan uwan mahaifinku to tunda ya bar ayya biyu mata ku aure su kun gane ko shine fa qalat imra'atuhu lahum tazawwaja wato tazawwaja ku aure wa'annan yara guda biyu da marigayi ya bari tunda dai akwai aure a tsakaninku kun gane ko tunda ya wato wannan danwa da yar kani za a iya aure ko ba haka ba dama abinda aka hana wato wanda yake uba ɗaya ko uwa ɗaya ka aure amma to dan uwan mahaifinka ko karin mahaifinka za akwai aure tsakanin ƴaƴan wato ƴan uwa ko ba haka ba to ita ma wannan mata sai ta ce to ku aure waɗannan ƴan mata guda biyu tunda kun zo kun karɓe dukiya sai su wa kana bihima da nima ko da mama waɗannan matan kuma sai aka samu matsala suna da mugu kun gane ko murana ne amma akwai kuɗi amma ba su da kyawu su ka kasan samari ba sa son mata marasa kyau ko ba haka ba kullum yana son ya ga kyale-kyale ko da ɗan miji ko da mai ya ce shi dai yana son ya samu yar wato kyakkyawa to dai ki kasance tana da muni fa abaya sai suka ki aurensu kuma gashi sun amshe dukiya fa atati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai wannan baiwa Allah ta tafi gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kun gane ko fa akhbaratuhu sai ta bashi labarin abin da ya faru tace ya rasulullah mijina ne ya mutu ya bar ƴaƴa guda biyu mata ya bar ɗa guda kuma dan ƴaƴan ƴan uwansa ƴaƴan dan uwansa su biyu maza sun zo sun kwace dukiya kuma na ce su auri waɗannan ƴan mata guda biyu sun ce ba za su aura ba saboda suna da muni kun gane ko yanzu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya saurare ta kun gane ko bayan ta bashi labari fa nazalat sai wannan aya ta sauka yanayin yanzu ka jawo kan ba daidai kuna cinye dukiyar mata da kananan yara ba to yanzu tunda har a ce maka ka auku a ce muku ku aure su ma ku ki aure su saboda ba su da kyawu to yanzu karshen ku yazo an daina cin dukiyar wato mata da kananan wato yara kun gane ko yanzu ba za a ƙara wato cinye dukiyar mata da kananan yara yanzu sai Allah subhanahu wataala ya saukar da aya ya tsaida wannan al'ada mummuna ta jahiliya ta cewa mata ba za su yi gado ba yara kanana ba za su yi gado ba sai Allah ya ce lir rijalu nasibun mimma tarakal walidan wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kathuru nasiban mafruda kana lir rijalu nasibun mimma tarakal walidan wal aqrabu wal nisaa nasibun mimma tarakal walidan wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kathuru nasiban mafruda kaga daga nan yanzu ƙarya ta kare babu wanda zai ƙara zuwa ya cinye dukiyar marayu mata ko kananan yara yanzu kowa yana da garo kai saboda adalci na musulunci idan mutum ya mutu har akwai ɗa a cikin mata to sai an fitar mai da garo in za a yi hakuri a jira a haihu to sai a jira mutane masu garo suka ce gaggawa za a yi to za a fitar da kasan mutum biyu ne maza saboda ko da za ta haifi ƴan biyu yanzu sai a fitar da kasan mutum biyu maza a aji sai a raba dukiyar a fitar da maza guda biyu na wannan ciki in ta haihu abin da ya bada in namiji ɗaya ta haifa shikenan sai a dawo da mai kaso ɗaya a ƙara raba ko idan kuma mace ta haifa sai a dawo da kaso na ɗaya da rabi sai a ƙara raba haka dai za a yi idan an matsa dole sai an fitar wannan duka ne musulunci shi yake zuwa ya kare haƙoƙi ya kare ina masu da'awa suna kare ƴancin mata ko suke da'awa suna kare haƙoƙin yara ga inda ake kare haƙoƙin yara musulunci shine yazo ya kare ƴancin mata ya kare haƙoƙin mata ya kare haƙoƙin kananan yara ka gani hatta da cikin da ba a haifa ba ko da wata ɗaya ne cikin nan in dai akwai shi to sai ko a jira a haife shi ko kuma masu gado suna gaggawa a raba gado a fitar da haƙƙin mutum maza to kaga duk abin da zaka zo kai ta soki burusu akan cewa haƙƙi kai shiru kawai haƙƙi yana cikin musulunci. Musulunci shine yasan haƙƙin dan Adam. Kai musulunci ba haƙƙin dan Adam ba, hadda da haƙƙin dabbobi. Ka je ka dauki littafin Adabul Mufrad na Imam Al-Bukhari. Ka ji yadda zamantakewa take da halayya ta ƙwarai, hatta da dabba ya mutum zai rayu da dabbar da yake tare da ita. Da tausaya mata, ya zaka rayu da matarka, da iyalinka, da yaranka, ba in ma bawa ne ka mallaka, ya zaka rayu da shi, ya zaka rayu da matarka, ya zaka rayu da makocinka. Duk ka je ka duba wannan littafi, yayi bayani yadda zamantakewa ya kamata ta kasance tsakanin dan Adam da dan Adam, tsakanin dan Adam har da dabba. To kaga wani addinin da yake da wannan tsari, ai babu wani wanda yake sai zuwa gwada masa tsari. Me kawai yake zaman mana matsala shine ba mu abin addinin mu kamar yadda wato yake a tabbace. Da yawa sai ka samu su waɗannan masu kumfar bakin, su suna kokarin su kwashi dabi'u na musulunci su yi aiki da shi. Kun gane ko? Sai su zanto saboda sun san kyawawan dabi'u ne. Mu kuma ga mu musulman, amma kuma muna kyamatar mu dabbaka waɗannan dabi'u kyawawa. Da musulmai za su tsaye da wato dabi'u irin na musulunci. Shi kadai ya isa ko ba a wa'azi, mutane su zo su shiga musulunci. Mutum nawa ya samu shari'a ya karɓi musulunci saboda ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ku je ku karanta kissa ta baiwa Allah nan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Imam Bukhari ya kawo kissar ta a cikin babi na Taimama. Lokacin da ana halin balaguro, manzon Allah yana halin balaguro, kuma an zo yin sallah babu ruwa. Sahabbai suka tafi neman ruwa, a cikin su akwai Ali ibn Abi Talib da manzon Allah ya tura su je su nemo ruwan alwala. Sai suka haɗu da wata mata ta ɗebo ruwa, sai suka ce mata ta taho ta zo su tafi gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ta ce wannan mutumin da yake cewa shi annabi ne, suka ce eh, su ne suka ce eh. Ita take shakka, su sun san ne, tabbas ne, dan kan a tsaya bata lokaci. Sai suka ce shi ɗin. Da aka je gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, muna so mu takaice kissan. Manzon Allah yana ɗiban ruwan, ana sha, ana alwala, ana yin amfani, ruwan yana ƙaruwa. Da ta ga haka, kun gane ko? Ka ga wani darasi. Sai ta sauri ta tafi ta ce wa mutananta, kai wannan mutumin ko dai ku yadda annabin ne ko ku yadda ya iya sihiri, ƙarshe ne wajen iya sihiri. Ka ga dole a ɗan bi, ko dai ku yadda annabi ne na Allah, Allah ne ya aiko shi, don na ga wasu abubuwa da gamar gari ba zai iya yi ba. Ana nan tana nan akan abinta annabi sallallahu alaihi wasallam, saboda wannan ɗabi'a da wannan mata ta yi na karamci. Ana yaƙi, ana yaƙar garuruka wanda suke kewaye da wannan yanki, amma su garinsu sai aka ƙi yaƙar garin, aka ƙi kai musu hari. Annabi ya mata kara da kanta saboda wannan ɗabi'a ta kara da mutuntawa da manzon Allah ya mata, ya ce kai ya jama'a, ku zo mu tafi gurin wannan bawan Allah, mu je mu musulunta. Ku duba yadda yake yaƙar garurukan da suke tare da mu, amma mu ya ƙyale mu, ya mana kara. Ta ja al'ummarta, ta ja mutanen garin gabaki ɗaya, suka je suka musulunta a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ka ga menene ɗabi'u manzon Allah ya tausaya musu, ya yi musu ne abin nan da ake cewa idan mutum ya yi maka alkhairi kakka manta, ka yi ƙoƙari ka sakanka masa. Saboda ta ba da ruwa, manzo Allah ya ce a kyale. Ka ga ɗabi'an nan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mata ta tausayi da jin kai, sai ita ma ta ce ya kamata a je a musulunta a gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. To mu yi kokari mu kyautata halayyarmu. Kada a same ka a matsayin musulmi, kafiri ya je gidan giya, kai ma kuma ka tafi gidan giya. Ka ga wa zai ci nasara idan an tashi fada tsakani da Allah? Kai a gidan giya, shi a gidan giya. Kai a gidan kale-kale, shi ma a gidan kale-kale. Kai ka je sha, ko in ce shi ya je sha in burkutu. Shi ma ya je sha. Wannan kafir, kaga dukkan wannan idan har ba za mu koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ba, to nasara wanda ya fi ƙarfi ya samu ita kenan. Amma in za a koma ga Allah, to masu ƙarfi, masu nasara su ne muminai. Kun gane ko? Allah yana ba da izza ga masu imani. Kun gane ko? Duk in kaga kafirai suna gasa mu'minai ko suna gasa musulmai suna cin nasara akan su wallahi mu'minan ne ba su tsaye da imanin su tsakani da Allah amma matukar za su tsayu tsayuwa ta gaskiya wallahi Allah sai ya taimake su walillahi al'izzatu wali rasulihi walil mu'minina ko ba haka ba walakinnal munafiqina la yafqahu izza buwaya tana ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma tana ga mu'minai duk wanda ya tsayaye imani imani na gaskiya to Allah zai sanya masa kwarjini da haiba ga duk wanda ba shi da imani amma yanzu abinda muka rasa shine tsayuwa al-istiqama tsayuwa akan addinin namu shi yasa har wani wanda yake bai kai ya kawo bai zo ya suka cikin addini mata an fitsare kansu shaydanin turawan nan yahudawa sun fitsare kan mata ba sa ganewa in kare musu wa'azi sai su ga kamar cewa baka waye ba to za a je lahira in an shiga kabari ina ga wannan wa'azin za a gane shi tun yanzu ku gane gashi kai makirci daban-daban suna muku makirci daban-daban su gaya muku maganganu waɗanda Allah bai yadda da su ba manzansa bai yadda da su ba maganganu na yaudara na ƙarya su lalata muku aqidanku su lalata muku imaninku saboda ne suna neman abokin shiga wuta sun yadda su za su shiga wuta yanzu ne suke nema a abokin shiga wuta suke nema Allah ya mana tsari to kun ga wannan addinin namu mai tausayi ne addini ne wanda ya kula da haƙƙin mata da ƙananan yara da dabbobi da kowa ma har wanda bai da hankali addinin musulunci ya kula da haƙƙinsa kenan addinin musulunci babu wanda yake Allah subhanahu wataala tausayi hadisi ya tabbata cewa a cikin tausayin Allah dari aka ciro guda daya aka watsa shi a duniya gabaki daya in kaga wanda yake kowa tausayi kana ganin cewa kai wannan baka masan wanda al'ummomin da aka suka tafi masu tausayi to wanda dai ka haɗu da shi duk tausayinsa to a cikin tausayi ne gutsire daya cikin dari na Allah aka watso shi duniya aka raba wanda ka sani da wanda baka sani yanzu dai duba tausayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kawai zaka gane ne kaga tausayin Allah bai da iyaka Allah inna Allaha ghafurur rahim ko ba ka ba arrahmanur rahim mai rahama mai jinka to kaga cikin rahama Allah da tausayin Allah yace mata jahiliya ta kare ba za a dinga hana su gado ba ba za a dinga binne su da rai ba a bar su surayi su zanto sun yi daidai da maza wajen imani da aiki na gari idan mace ta yi imani ta yi aiki na gari har tana fin wani namiji ko ba haka ba da yawa daga cikin mata an yi manya mu'minai duba su Maryam ko ba haka ba bintu Imran ko ba haka ba ku duba irin su Asiya matar Fir'aun duka mata na ƙwarai ne ku duba su Fatima ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa inna dusuna daga cikin manyan mata a gidan aljanna duba Aisha radiyallahu anha kun gane ko waɗannan duka mata ne sahabbai ku duba ummahatul mu'minin mataye matayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ummahatul mu'minat ummahatul mu'minin kenan matayen manzo sallallahu alaihi wasallam ku duba irin kowanne musamman Aisha da Khadija sayyidatuna Khadija ku duba falalarta a musulunci ku duba aikin da ta yi ku duba yadda ta karfafa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duba ummu salama su maimuna matayen manzon Allah yadda suka rawaice hadisi suka koyar da waɗansu daga cikin sahabbai to haka duka wannan yana nuna cewa musulunci yana tafiya da mata amma kowanne ya tsaya inda aka tsira shi kun gane ko akwai ka'ida akwai gate da aka sawa mata lokacin manzon Allah mata suna zuwa da su ake karatu har sallar asubahi suna fitowa ko aka ba ku koma hadisi na lokutan sallah mata za su fito sallar asubahi su ce ba ma a gane su tunda lokacin babu wuta ce ba wanda yake gane su su zo su sallah su koma gida da su ake tafiya jihadi da su ake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita ya yi umara ya yi haji duka kaga wannan ya kamata mu gane cewa addinin musulunci bai bar mata a baya ba sannan kuma bai yadda mata su wuce gona da iri ba komai yana da iyaka kowanne ya tsaya a matsayinsa ya tsaya inda aka tsaya shi haka mai alimi ya ce wai kifa inda amri ko musulmi ya tsaya inda aka umarce shi wa nahayi da inda aka hane shi iyakar da Allah ya sa maka ka tsaya daidai ita kakkake ta abinda aka rene ka kai to ka zo da shi daidai gurgurdu wannan shine sai mu tsaya a wannan wato sababul nuzul din guda biyu ne amma wannan ya wadatar duka ma'ana daya yake bayarwa a kakaice dai a da a lokacin jahiliya sun kasance suna wato sun kasance suna hana mata gado da kananan yara kuma sai musulunci yazo ya hana wato aya ta sauka wannan aya da muka karanta sai Allah subhanahu wataala ya ce
wa idha hadara alqismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa
Allah subhanahu wataala ya ce wa idha hadara alqismata ulul qurba idan wato makusanta suka zo suka halarto wajen raban gado mun gane ko shine wa idha hadara alqismata ulul qurba idan wato makusanta mamaci wanda ya mutu ya bar gado ga iyalansa suka zo gurin da za a raba gado suka halarto wannan guri mun gane ko waliyata ma da marayu wal masakin da miskinai talakawa sai Allah subhanahu wataala ce farzuqo to ku azurta su ku dan ya fita musu mutum ne ya mutu da ya mutu yana da ƴan uwa amma waɗannan ƴan uwan ba su a cikin gado domin akwai ƴaƴan mamaci kun san su ƴaƴa da ka an same su musamman maza to gado ba ƴan uwa sai dai a taimaka muku da wani abu kun gane ko in ne kudi ya mutu ya bar yana da ƴaƴa akwai maza akwai mata ko kuma ma kai ko babu maza ba mata ayan akwai uba kun gane ko indai akwai uba to shikenan sai dai ku sha a babbar riga sai dai a dan muku alheri kun gane ko to Allah subhanahu wataala ya ce to wa idha hadara alqismata ulul qurba idan wato makusanta na mamaci suka halarto gurin da za a raba gado na wannan mamaci da ya mutu za a raba gado ga waɗanda suka gaji wannan gado na daga ƴaƴansa ko kuma iyayensa ko matansa sai suka halarto gurin raban kun gane ko waɗanda ake nufi da ulul qurba kun gane ko zawul qurba ne ko ulul qurba wato makusanta su ne kamar kace abin nan ulul arham kun san ulul arham su ne dangin uwa dangin uwa ba su da gadon mutum ka bambance kakkace na ce ƴan uwanka wanda kuke uwa ɗaya a'a ƴan uwan mahaifiyarka bari dan ka gane ƴan uwan mamarka su ba su da gadonka su ne ulul arham kun gane ko da waɗansu waɗanda yanzu ma ko da suna iya su gaje ka akwai waɗanda suka kange su kamar ƴaƴanka kun gane ko mu ce ƴan uwanka wanda ma kuke uwa ɗaya uba ɗaya ko da wanda kuke uba ɗaya da wanda kuke uwa ɗaya da dangin mahaifiyarka duk sai suka zo ranar da za a yi raban gado musamman mutum ya kasance mai wadata ne za a mai da abin kamar biki ko ba haka ko ba a yau gayya ba sai mutane su ce to bari dai mu zo mu ga yadda za a yi to idan waɗannan suka zo waɗannan makusantan wal yatama da marayu kun gane ko wal masakin da talakawa miskinai in suka zo wannan guri kaga ai akwai bahaushe yace ido guba za su ga fito da miliyoyi da kudade kaga idan su rai ya biya ko ba haka ba sai Allah ya ce farzuquhum to ku azurta su ku dan ya fita musu ku dan san musu kun gane ko kenan dan su ma su dan ji lalle wannan wanda ya mutu dan uwan su ne kun gane ko to Allah subhanahu wataala ya ce farzuquhum ku ba su ku azurta su wato ku dan san musu daga cikin wannan abin da mamaci ya bari wani dan abu kun gane ko wa qulu sannan ku ce da su me wa qulu lahum sannan ku ce da su wato qaulan ma'rufa ku gaya musu magana wacce take wato kyakkyawa abinda ake nufi anan da Allah ya ce wa qulu lahum qaulan ma'rufa ku gaya musu magana wacce take me kyakkyawa kyakkyawa a shari'a yau kuwa ga wani dan abu kun ga wannan dukiya ta yara ce marayu kun ga ko girma ba su ba to amma ga wani dan abu kuma ku je ku dan yi amfani da shi ba ku da kasuwa a ciki amma Allah ya ce a dan ba ku kun gane ko wannan malamai suka ce umarni anan wajibi ne wasu malaman sun ce dole ne in dai akwai dukiyar to a dan san ma waɗannan mutane da suka zo suka halarci ranar da za a raba wannan dukiyar musamman talakawa ne musamman marayu musamman su waɗannan makusanta duk da ba su da haƙƙi a rabar amma wasu malamai suka ce da Allah ya ce farzu quhum minukum ko azurta su daga wannan dukiyar suka ce to wannan umarni ne na wajibi kun gane ko zamu zo mu karanto maganganun malamai dangane da waɗanda suka tafi akan farzu quhum minhu suka ce wato umarni ne na wajibi daga cikin su akwai manyan sahabbai kamar Abdullahi dan Abbas shima wato yana da cewa abinnan aya tana nufin idan har dai wannan wanda yake mawadaci ne shi mai wannan dukiya din kenan akwai kudin yana da arziki to lalle kuwa a cika umarnin Allah a bada wannan dan abun ga talakawa ga makusanta ga kuma marayu kun gane ko a dan san musu daga wannan dukiya kenan cikin abin da ba wanda za a ce an yi albazazzaranci ba dan diba a san musu sannan Allah ya ce kuma wa qulu lahum sannan a gaya musu magana wacce take ma'rufan kyakkyawa a rarrashe su a ce to kun ga dai dukiyar nan wato dukiya ce ta magada amma ga wannan kudin ya amfani da shi ba za a ɗebe dukiya ta marayu a baku ba amma dai duk da haka Allah ya ce a dan san muku wani abu to gashi ko karba kaga wannan magana ce mai daɗi ko ba haka ba to idan ya kasance kuma dukiyar ba ta da yawa ba malamai suka ce to gaskiya anan sai a ba su hakuri sai qaulan maqul wa qulu lahum qaulan ma'rufan sai ta yi amfani a fiye da a farko kenan babu dukiyar da yawa in an ce za a diba a bawa waɗannan da suka zo su makusanta da kuma marayu da kuma miskinai dukiyar za ba ta kai ko ina ba za ta iya ma ƙariya sai a ce to kun ga dukiyar ba ta kai ta kawo ba ba ta da yawa to ku yi haƙuri ku tausaya waɗannan marayu kun ga wanda yake ƙoƙarin ya kula da su wajen nemowa yau da gobe ya tafi to wannan dukiya ita ce za a yi amfani da ita a sarrafa musu har su kai girma a damƙa musu a ba su haƙuri kun gane ko to wasu malaman suka ce idan kenan ya kasance dukiyar ba ta da yawa wa qulu lahum qawlan ma'rufa ku gaya musu magana wacce take kyakkyawa wato kyakkyawa a shari'a to kaga anan kamar yadda muka ce malamai sun kasu gida biyu wasu sun ce wajibi ne a bada wasu suka ce a'a qaulin wato umarni ya zo ne dan ya nuna mustahabbanci an so wato a bawa waɗanda suka halici wato ranar rabar dukiya kun gane ko sannan kuma duk wanda ya zo bayan an riga an raba dukiyar ba za a ce za a diba a ajiye a ce wanda ya zo daga baya an bashi labari a ɗibi dukiyar a'a in Allah ya sa sun zo a ranar da za a raba kuma ba a gayyata a ce to a raba katin gayyata a ce to gobe ne za a yi raban gado kai wanda ba a gayyata ba ma sun zo ballanta a raba gayyata to kaga ba za a ce a yi gayyata ba a'a kawai an ci sa'a ne ranar da za a raba sai suka zo to shine sai a san musu wani abu daga cikin dukiyar kun gane ko sannan kuma a gaya musu magana wacce take mai daɗi wacce za ta kwantar musu da hankali sai Allah subhanahu wa ta'ala ce
وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا
نعم الله سبحانه وتعالى يقول وليخشى الذين لو تركوا سيكقدمك شيء الذين taraku min khalfihim dhurriyyatan wadannan wayanda suka bari a bayan su dhurriya wal yakhsha to sujudu law taraku min khalfihim dhurriyyatan du'afan khafu alayhim da su ma za su mutu su bari iyalan su su bar kananan yara a bayan su za su so a cutar da su ko ba za su so ba in ba za su so ba to su ma sujudu tsoro kun gane ko su ji tsoron yin haka wato su ji tsoron abin da zai biyo baya idan sun mutu dangane da magadan da za su bari Allah yana jan hankalin mutanen da za su ga za a yi rashin gaskiya a harkar da banga dogo wasiya kun gane ko wato wannan aya kamar yadda suke bayani zamu zo mu karanta asbabun nuzul Allah yana jan hankali ne dangane da mutumin da zai ji mai wasiya yana wasiya dangane da dukiya da zai bari ta marayu sai ya ji zai yi wasiya wacce take ba daidai ba wacce za ta cutar da magadansa kun gane ko kamar zai yi wasiya da abin da yafi daya bisa uku na dukiyarsa wasu akwai wayanda sun so sun dabtara su mutu suna bakin cikin a gaje su wasu ne musamman yaran sun yi musu ba daidai ba to suna jin haushin su bar dukiya ya masu gada wani ma matan shi da yake jin haushi daga ya fara rashin lafiya ya gaba zai tashi ba sai ya ce za su keta to bata saku ba addini bai yadda ba da wannan saki duk wanda ya saki matarsa yana jinyar mutuwa ba a tabbatar mai da saki wasu matan bata saku ba ba ni na faɗa ba maganganun su a koma malamai sun yi bayani duk wanda zai jinya ta rashin lafiyar wato mutuwa sai yake jin haushin matarsa sai ya sake ta ba a tabbatar da saki a shari'a wai yana so ya hana ta ta ci ɗan tumunin nan da ake samu to ballantana ƴaƴanka wanda sun zama ƙarfin kafa wajibi abu ɗaya ne zai sa ka haramta ɗanka gado shine ya kashe ka eh wanda ya kashe wanda zai gada da wannan shi ba zai samu gado kun gane ko ya haramta ma kansa gado saboda ka'ida da suke cewa duk mutumin da yayi gaggawa ya nemi abin da ya kamata ya samu kun gane ko amma sai ya gaggawa ya samu wannan abu to sai ai masa uba da haramta masa shi man ta'ajjala fi shay'in qabla awalihi ukiba bi hurmani duk wanda ya gaggawa dangane da samun wani abu kafin ya same shi lokacin samun nashi bai ba amma sai ya ce sai ya gaggauta dan ya same shi to in an tashi mai hukunci sai a haramta masa wannan abu mutum ne yana neman yakka da aure kawai sai ka zo ka tarar da shi a wani gefe ya faka yana taba yarinya kafin a daura aure to kaga sai kai ai mai hukuba a ce to an fasa baka ba za a aure maka kai hakuri har ta zama halal gare ka to wannan shine irin abin da ku gani wanda ya gaggaya kashe wanda zai gada to shikenan musulunci sai hana sai haramta masa gada to anan shine Allah subhanahu wata'ala yake cewa wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dhurriyatan sujutsoro waɗanda za su bar wato zuriyarsu a bayan bayan su sujutsoran kada su yi shiru akan zalunci ko su ga za a yi wasiya ba daidai ba su ma sujutsoran law taraku min khalfihim dhurriyatan da za su bar a bayan su zuriya kun gane ko za su so a yi musu irin wannan abin da za su yi yanzu abin da zai cuta ma yaran da aka bar wa wasiya ko yaran da aka mutu aka bari za su yi bari su za su so su ma a yi wa ƴaƴansu da sun mutu sun bari to in ba sa so a yi wa ƴaƴansu da za su bari to su ma su ji tsoron aikata wa ƴaƴan wasu kun gane ko to khafu alaihi su ji tsoron yin wannan abin da su ma in su yi wa Allah zai iya jarraba su su ma a yi wa nasu falyattaqullaha to su ji tsoron Allah kun gane ko wali ya kulu ko kaulan sadida su faɗi magana wacce take ta daidai idan kaga an yi abu ba daidai ba to ka gyara shi shi yasa Allah ya ce fa man khafa min musin janafan aw isman fa aslaha bainahu fala ithma alayhi liman ko Allah subhanahu wataala ya ce duk wanda ya ji tsoron mai wasiya yayi wasiya ba daidai ba mutum da ya zo wasiya sai ya wasiya da dukiyarsa rabin dukiyarsa kaga rabin dukiya ai yayi yawa to sai kaga wannan wasiyar ba daidai bace ba sai ka ce to kace wani wannan wasiya da kai ba daidai bace ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gyara irin wannan wasiyar kamar yadda zamu zo mu karanta hadisi a karkashin wannan ya ga an yi wani irin wannan wasiyar sai ya gyara ta to ni ma ina da amfani da wannan dama in ce maka wannan abu da kai kuskure ne kakka bar wato iyalinka cikin talauci in ma ta kama dole sai ka yi wasiya to ka saduki yanka gida uku ka ɗauki ɗaya ka bayar ya isa ka bar musu kun gane ko to wanda yayi wannan sai man Allah subhanahu wataala yace to duk wanda yayi wannan fala isma alaihi babu laifi abinda aka hana fa man baddalahu min ba'da ma sami'ahu ko fa inna ma ismuhu ala alladhina yubaddiluna wanda aka hana yayi canza wasiya shine wanda aka yi wasiya ta daidai an yi wasiya ta kwarai sai saboda keta baya so a bawa wannan wanda aka yi wasiya abinda aka bashi sai ya canza ko ya goge rubutun da aka yi duk ya canza wasiyar mutane wata iliye wa kansa wasiyar ba ya ce inda aka sa wani sai ya sa sunan shi to duk wanda yayi haka Allah subhanahu wataala ya ce to fa inna ma ismuhu ala alladhina yubaddiluna wato saban ko kuma sakamakon zunubin na wannan wasiyar da ta lalace tana kan wanda ya canza wannan wasiyar amma wanda ya gyara ta an yi ta ba daidai ba sai ya gyara to wannan shi babu laifi a tattare da shi mutum da ya ga wani yayi wasiya ya ce to koda na mutu wannan gidan koda ya mutu bari in ce koda ya mutu gidan nan da ya fara ginawa gidan caca ne ko gidan karuwai ne a ci gaba da gidaje ko gidan giya ne a karasa shi to a nan ba za a cika wasiya ba sai ya ce to ba za a cika wannan wasiya kun gane ko ko kuma ya ce to kun san ni da gidan wane akwai gaba kuma wannan gabar tun babana ya ban mun to kuma kun zo a dora ta a ci gaba da yi to ba za a cika wannan wasiya kun gane ko saboda ta saba ma shari'a to duka wannan ba a cika duk wasiyar da ta saba wa Allah subhanahu wataala ba a cika ta to amma wacce take ta daidai ita kuma ana so ne a aurwatar da ita a zartar da ita to anan Allah yana kiran mu'minai cewa su ji tsoron Allah duk mutumin da wato yaga ana an yi wasiya ba daidai ba za a cuta wa yara marayu to shi ma bai tuna fa shi ma zai mutu ya bari zai so a yi wa ƴaƴansa haka to shi ne Allah yake cewa fal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan bi'afa ya ji tsoro wannan wanda da shi ma zai bar zuriya masu rauni kun gane ko a bayansa zai so a yi musu abinda ake za a yi wa waɗannan yara ƙanana da aka bari to in ba zai so haka ba to ya ji tsoron Allah fal yattaqullaha to su ji tsoron Allah kada su tuta wa marayu wajen irin wasiyar da aka bar musu wacce take mara kyau ko kuma za a zalunce su su yi shiru su ma fa su tuna idan sun mutu za su bar irin wannan aiki kun gane ko za su bar irin wannan wato yara kuma ba za su so a yi musu haka ba to abin da yafi falyattaqullaha su ji tsoron Allah wal yaqulu qawlan sadida su faɗi magana wacce take ta daidai in an yi magana an faɗi wasiya ba daidai ba to su gyara ta su faɗi daidai shi yasa Allah yake cewa ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida ya ku waɗanda kuka yi imani ku ji tsoron Allah ku faɗi magana wacce take ta daidai ka gani tsoron Allah shine zai sanya mutum ya faɗi abin da yake na daidai Allah ya bamu iko faɗan abin da yake na daidai alarma kafin ka ja aya mu dan karanto wani abu kadan daga cikin maganganun da al-Imam Ibn Kathir Allah ya masa rahma ya faɗa a ƙarshen wannan aya koda wato magana guda ce sai mu karanta aya ta gaba Ibn Kathir ya kawo maganganun malamai dangane da wannan aya za mu takaice a takaice yace qala Ali ibn Abi Talha yace an Ali ibn Abbas daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda Abdullahi dan Abbas yace wannan aya ta sauka ne dangane da mutumin da yana zaune a gurin mutumin da yake jinyar rashin lafiya wannan rashin lafiya an mutuwa ta zo masa sai yake jin wannan mamaci kun gane ko yana yin wasiya akan abin da yake zai cutar da magadansa amma sai ya shiru bai gyara masa ba kun gane ko to sai wannan aya ta sauka take gargadinsa kai ma ka kiyaye kanka kana ji ana yin abu ba daidai ba kai shiru a
kakkan shuru
to wannan ɗaya daga cikin maganganun manyan sahabbai shine Abdullahi bin Abbas haburu hadhihi al-umma masalan tafsirin al-Qur'ani yace to wannan kenan bari mu karanto magana ta gaba sai kissa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato Imam Ibn Kathir ya kawo mana wacce ta tabbata a cikin Sahih al-Bukhari da Sahih Muslim cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya je ya shiga wato wajen Sa'd bin Abi Waqqas kun gane ko ya'uduhu dan ya duba shi ba shi da lafiya lokacin da Abdullahi bin afwan Sa'd bin Abi Waqqas bai da lafiya wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya je gaida shi kamar yadda kuka sani cewa musulmi idan musulmi bai da lafiya to akwai haƙƙi na musulmi akan sai je duba shi kun gane ko to annabi sallallahu alaihi wasallama dan ya koyar da mu wannan karatu a aikace Sa'd bin Abi Waqqas bai da lafiya sai ya tafi dan ya je ya duba shi ya gaida shi ya masa kuma addu'a kun gane ko Allah ya bashi lafiya kamar yadda sunna ta koyar idan mutum ya je gurin mara lafiya ya je duba shi akwai laduba da aka ce na farko dai zaka ba zaka dade a gurin sa kai ta damu shi da hira ba sannan ba zaka je ka tsorata shi ba ka je ka ce kai haka ka zama a ko ka ce mai ai wannan wanda ya irin wannan rashin lafiya irin taka ya ji amma aka ce ya mutu a kar ka tsorata shi abinda sunna ta tabbatar shine kai masa addu'a ka ce as'alullahi al-azim رب العرش العظيم ان يشفيك idan ka faɗi wannan addu'a so bakwai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in dai wannan rashin lafiyar ba ta ajali bace to Allah zai ba shi lafiya kun gane ko da sauran hadisai da suka nuna la ba sa qurura insha Allah shafa'an la yughadiru sakaman kai tai masa dai addu'a irin wannan Allah ya ba shi lafiya to da yaje duba shi zamu takaice a gurguje sai Abdullahi Sa'd bin Abi Waqqas yace ya Rasulullah ya ma'aikin Allah inni zumali ni ina da dukiya kun gane ko wala yarsuli illa ibnatan kun gane ko ba ni da wani magada da zasu gaje ni sai ɗa guda ɗaya da na haifa kun gane ko afa atasaddaqu bi thulthi mali shin ba na raba dukiya ta uku in ba da biyu in ba ɗaya ba kun ji masu yi da gaske ko yace to in dafa dukiya ta uku in dauki biyu in bada ta in yi wasiya da ita ko in kyautar da ita in bawa wannan yarinya kaso daya kun gane ko sai yace to ka ji ba shi baya boyewa yana da dukiya yanzu mutane mutum nawa ne zai zo ya ce shi yana da kuɗi yana tsoron ya faɗa kan ayo mai sallama a ce to da Allah ya taimaka min da ruwan shinkawa ko kuma larura ta same ni su sahabbai alkhairi suke so su kun gane ko sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa la ba za ka yi haka ba za ka dauki kaso biyu na dukiyar ka bar daya ba ka bada ta qala fashaqu sai ya ce to rabi na iya raba ta biyu in dauki rabi in bada in bar rabi qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa la qala fathuluth ya rasulullah to in raba uku in dauki guda in bada in bar biyu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce athuluthu wathuluthu kathir ɗaya bisa uku yana da yawa kun gane ko a raba dukiya gida uku a dau ɗaya a bada ya ce yana da yawa manzo Allah ya jinjina masa sun makala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce masa innaka lalle kai wa kenan Sa'd bin Abi Waqqas in tazara warathataka agniya khairun min an tazarahum alatan yatakaffafuna an-nas kai ka bar magadanka cikin wadata shi ya ta alheri da ka mutu ka bar su suna mika mutare hannu suna roƙo kun gane ko kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna dai ita kanta ɗaya bisa uku yana da yawa amma dai an bar shi dai akan haka kun gane ko ya nuna masa muhimmancin kaga wannan hadisi yana nuna cewa ne ko da mutum zai yi wato wasiya daya bisa uku na dukiyarsa to sai ya kasance yana da wadata amma idan talaka ne dai da shi malamai suka ce to kan musamman daga cikin sahabbai Abdullahi dan Abbas yana da wannan da Abdullahi dan Abbas da malaman fiqh duka suka ce an so ga wanda yake mai dukiya mai yawa babu laifi idan yayi wasiya da ɗaya bisa uku da dukiyarsa amma idan mutum ya kasance fakiri ne talaka ne to abin da yafi ya rage ƙasa da ɗaya bisa uku kun gane ko yayi wasiya da abin da bai kai ɗaya bisa uku na dukiyarsa ba wannan shine abin da al-Imam Ibn Kathir ya kawo dangane da wannan aya sai mu je aya ta ƙarshe
إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا
الله سبحانه وتعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى للي وإن دسكتن دوكي ومرايو zulman da zalunci ba ta hanya ta gaskiya ba inna ma ya'kuluna fi butunihim nara kadai dai suna ci cikin cikin su wato kadai suna zubawa a cikin su ko kace kadai suna ciye suna ci a cikin cikin su ne wato naran wuta kamar kace wato wannan dukiyar ta zama kamar abinci ko abin sha suna kwankwada suna cin wuta ne wuta balbal suna shan abin da yake kamar wuta ne a cikin cikin su to wuta ka duba yanzu kawai bari in gwada maka abincin da aka sauke shi yanzu da yanzu a ce ka cinye shi ya za ka ci tsakani da Allah ko kai ne sarkin mayu a ce yanzu a sauke abinci a ce ka ɗiba ka ɗibe shi a cikin tukunya yanzu ka zuba shi a cikin sa a cikin ka a sai ya dade ma ayyan hanji to ka gani ko sai ka yi kashin hanjinka inda ka ci shi haka to ballantana wutar kuma wutar fa ba ta duniya ba wutar lahira inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya ce innal ladina ya'kuluna amwala yatama duk waɗanda suke cin dukiyoyin marayu zulman ta hanyar zalunci ba ta gaskiya ba ba irin wanda muka karanta jiya ba wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf ba wannan ba a'a kawai an ban mai dukiyar maraya yana yin wadaka da ita kun gane ko yana shagali da ita kun gane ko yana abin da ya ga dama da ita to duk wanda suke irin wannan Allah ya ce inna ma ya'kuluna fi butunihim nara kadai ne suna cin wuta wuta a cikin su ne kun gane ko suna cin wuta a cikin cikin su ne Allah ya ce wasa yaslawna sa'ira da sallu za su shiga cikin wutar sa'ir wutar sa'ir kuma wuta ce mai ta azaba ta bala'i Allah ya ce wa kafirai ma salakakum fi saqar wutar kaga ma irin ta kafirai ce Allah ya ce menene ya shigar da ku wutar saqar suka ce ma Allah qalu lam nakum minal musallin ko kuma suke gaya wa waɗanda suke tambayar su daga cikin mala'i masu tsaron wuta sai suka ce ai mun kasance ba ma sallah Allah ya mata sarki walam naku nu'imul muskin mun kasance ba ma ciyar da wanda suka talakawa muskinai wa kunna nakhudu ma'al khaidin mun kasance muna kutsawa tare da waɗanda suke kutsawa kenan menene wa kunna nukadhibu bi yawmiddin kuma mun kasance muna ƙaryata ranar sakamako irin wannan ranar da aka yi mana sakamako aka shigar da mu cikin wuta mun ƙaryata duk wannan bala'in ka jifa wutar saqar ita ce za a shigar da kafirai duk da wannan sunan ta sa'ira ko to sa'ira almuhim dai wuta ce kenan waccan daban waccan saƙar take wannan kuma sa'ira Allah ya mana sani wutar sa'ira malamai suka ce wuta ce ta azaba wato ta balbalin bala'i Allah subhanahu wataala ya mana sani da ita wannan aya tana tsoratar da mu malamai suka ce idan mutum ya ɗibi dukiyar maraya sai ya dubara mai makon da ci sai je sai mota ko sai kare ko sai gida ko je ƙara aure ko je kaza a duka akul shi wato akul al-akul ba sai ka ci a cikin cikin ka ba a duk in ka dauka ka sarrafa dukiyar kai amfani da ita to kamar ka ci ne a cikin cikin ka to yadda ka ci ta wannan dukiyar haka za a sarrafa wa mutum ita ta zama hutar saqar ta zama hutar sa'ir ta zamto hutar sa'ir tunda Allah ya ce wasa yaslauna sa'ira wato ta zamto huta a cikin cikin su suna abin nan din ta tana babbaka musu ya'yan haji Allah ya mana sauki to mutumin da kuma ya dauki hutar ya dauki kudin dukiyar maraya ya kore ta shi kuma yaya to kaga min babu aula wanda ya ci kaga wanda ya ci amfanuwa akai da ita ko to wanda kuma ya halaka ta fa ya kore ta ya sa mata gobara saboda bakin ciki to kaga shi sakamakon sa babu wanda ya sani sai Allah domin Allah bai ba mu labari ba Allah ya ba mu labarin wanda ya ci amfana da ita to wanda bai ci ba saboda hasada shi ta kai hasada shi huta sunna mata ko kuma yayi da yadda zata shi bai amfana ba wani bai amfana da ita ba kaga to bala'i yafi zama bala'i Allah ya mana sani abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada abinda muka wato yi kuskure kuma Allah ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.